الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات وعلى أصحابه الذين كانوا أبقى هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. Barka da sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka Masjidu Tafhil Aqida Wanji Kwalokos a nan birnin Maiduguri. Yau wata 7 ga watan Ramadan na shekara ainihin 1440 wanda ya yi daidai da 12 ga watan 5 ta shekara ta 2019 na miladiya, yayin da muke gabatar da tafsirinmu na watan Ramadan tsakanin bayan sallar la'asar a kullum. Jiya malam ya jawo yayi wallazina amanu za ta da yantun bidan ila ajalin musamman. Malam mai kamun ayan nan duk da tana da sauri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu idza tadayantum بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب وشهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
وإن كنتم
على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya yana bada ainihin hukunce-hukunce da ladabba wadanda suka dace a lokacin da muke yin mu'amala ta kuɗi, abubuwan da ya kamata mu bi saboda girman haƙƙin kuɗi. A nan Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum, ya wadanda suka yi imani. Wannan nida sai aka soma da ainihin wadanda suka yi imani dan a nuna ma muhimmancin wannan matsaloli da ke cikin wannan batun. Idza tadayantum bidainin, idan kuka yi mu'amala ta kuɗi, mufa'ala, ni in so in baka kai kuma in ce zan siya kai ka yarda za ka sayar da ni, ko kuma in nema bashi a wajen ka kai ka yarda za ka bani. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman, ya zanto ya zuwa ga wani lokaci wanda yake sananne da aka ajiye. A nan shi ya sa za ka ga cewa kusan jumhurin malamai ba su gamsu da ainihin al'ajal al-majhul, lokaci wanda yake majhul ba sananne ba. Ba ne an ce ba ni ba shi yaushe ne, babu lokaci, sai yanda Allah ya kawo kasuwa, ba zai yi ba. Wannan majhul ne, ya zanto a yi aiki da ainihin kwanaki ko sati, ko a ce sati biyu, sati uku, ko kwana goma, ko a yi amfani da watanni, wata uku, wata biyu, ko a yi amfani da sana nan da shekara guda, insha Allah zan mai ba. Don sabida wasu girman kudin dole zai kai ba, yanzu misali waɗanda suke mu'amala na bashi na miliyan uku goma ashirin talatin, wayannan za su iya ajiye ba kusan mashekaran ma su ce zai yi shekara kaza, za mu maida ila ajalin musamman. Wannan kusan jumhurin malamai ba su gamsu da ajal wanda yake ba yi da tabbas ba. Kamar misali mota ta kai kaya zuwa cani, in Allah ya sa mota ta dawo lafiya, to ba a gamsu da wannan ma ba kusan jumhurin malamai. Ko idan aka girbe amfanin gwana, duk waɗannan kusan jumhurin ba su gamsu da wannan. Wanda kuma in kuka duba mazhab na malikiya, su sun gamsu da irin waɗannan, idan kafila idan ta dawo, ko kuma idan lokacin hasashe, to sa din yayi, waɗannan dukkanin su sun gamsu da wannan. To ila ajalin musamman faktubuhu, Allah ya ce ku rubuta, saboda amfanin rubutu babu kokonto. Dan yanzu nan za ka ci bashin mutane gobe kuma a ce ka mutu, ana dawowa za a zo a ce da Allah yana bin babanku bashi kaza, ko babanku ya ci bashi kaza, sai ka ji magada za su ce mu babu sani ba. Ila shaidu, babu shaidu. Me kake da a hannu wanda zai tabbatar cewa kana bin wannan mamacin bashi? Babu a hannunka. Sanshe sai kun je kotu, za ku je ku gurfana gaban alkali, hakki ne na alkali ya yi bincike ya gani, kai da kake wannan da'awa ka neman shaidu, bayan ka zo ka tabbatar da shaidu, za a ce a tabbatar da yaminul qada, sai an baka rantsuwa. Amma wayannan duka inda da shaidu da rubutu da ake bi, da za a yake da dama cikin matsaloli da gingimu da ake samu a tsakanin mutane a dalilin bashi. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, a samu wani marubuci ya rubuta bisa gaskiya, bisa adalci a tsakaninku. Wannan wanda zai zo katib, wani marubuci ne wanda zai zo, to wannan marubucin kuma waye ne wanda Allah ya bashi sanin rubutu zai zo ya rubuta? Ko kuma a wannan zamanin ko mutumin da yake da lauyan da zai iya ya zo ya ce ga lauya da ya zo ya wuce gaba a rubuta dukkanin abubuwa, wanda kowa ya sani wane ga lauyansa? In aka zo lauyan ne ya rubuta, ga kofi a can ban wannan lauya, kai ma an baka wani kofi, duk lokacin da rigima ta taso ana zuwa shi kenan, babu wata rigima, wanda kowa zai gamsu cewa ana bin wannan mamacin bashi. Wala ya abakatibun, kada marubuci yake an yaktuba ya rubuta kama allamahu Allah kama yadda Allah ya fara da shi kaga ana tunatar da shi ni'imar Allah dan wannan rubutun da kai ka yi kana ga cewa ba komai ba wani ba yi da wannan ilimi kama allamahu Allah domin Allah shi yake ba da sani ba wai dan neman ka bane zaka samu ilimi in so nawa ajiza ajiye mutane a lokaci da wani ba kama riga ka zuwa makaranta amma wani a ƙarshe ƙarshe za a kawo shi kuma ya bi ka ilimin rubutu ni'ima ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kyawun rubutu shi ma ni'ima ce dan ma galibi abinda malamai suke cewa galibi qalla an tajida aliman jamil al-khab zai yi wahala ka samu wanda yake da ilimi sannan yana da kyawun rubutu su ne kaɗan kuma galibi dole yan aji sun fi kyawun rubutu ku bincika yana ga akwai malaman makarantu da suke makin za su yi da aka yi da wannan abubuwa kuma tsakanin mata da maza idan aka haɗa kyawun rubutu a hannun galibi mata sun fi kyawun rubutu to haka abubuwan suke ni'ima ce kowa da yanayin yadda Allah zai ba ta kama allamahu Allah falyaktub lalle fa ya rubuta wal yumli lillazi alayhi alhaq wanda haƙƙin yake kansa waye ne wanda haƙƙin yake kansa wanda ake bi bashi kai mai cin bashi kai ne haƙƙin yake kanka to kalli hikiman musulunci lokacin da za ku zo a rubuta bashi wa aka bawa bashi kai ne aka bawa bashi to yanzu kai ne imla'i shi ne falyumli lillazi alayhi alhaq kai da ka ciwo bashi kai za ka faɗi a rubuta kai za ka zo da lauyanka ya rubuta ni alhajiwa ne na karbi bashi ko warance ko kuma salaf a hannun wani kaza a rana kaza na miliyan kaza na ciwo wannan bashin bisa ga sharadin cewa nan da ainihin wata biyu ƙarshen wata kaza kenan zan maido mar da kuɗinsa cash zan ba ka da shaidu kamar haka da wane da wane da wane dukkan rubuta ko waye fa hannu a yi signing da data ajiye kaga kai da ake bi haƙƙi kai ka zo ka faɗi cewa lalle na ci bashi kuma zan maida akwai wani ikirafi fiye da wannan wannan shi ne tabbatar da a yi haƙƙin kenan waliyattaqillaha rabbahu lalle ya ji tsoron ubangijinsa in an ji waliyattaqillaha ya ji tsoron Allah ya wadatar amma aka ce rabbahu ubangijinsa don ya san girman matsalar an gane waliyattaqillaha rabbahu wala yabkhaz minhu shay'an kada ya sauya komai a cikin wani abin da za a rubuta shi ya sa daga nan sai malaman sai suka ce to faɗin cewa waliyattaqillaha rabbahu da wa ake nufi mutane biyu aka ambata kafin a ce waliyattaqillaha rabbahu domin akwai maganan waliyattub bainakum katibun bil adl akwai maganan wala ya aba katibun an yaktuba kama allamahu Allah duk wannan ana maganan katib ne sai aga ce falyaktub wal yumli lillazi alayhi alhaq allazi alayhi alhaq daga baya an ambace shi qablahu an ambaci katib har kusan sau biyu to waliyattaqillaha rabbahu zai koma ne zuwa ga ainihin allazi alayhi alhaq ko kuma zai koma zuwa ga katib to kaji a nan ma kun dara jira biyu to malaman ma haka suka faɗa suka ce wasu suka ce ana maganan katib ne yanzu aikin shi ne dutin katib ne a nan ɗin shi ne to sabida haka shi ne marubucin sha za waliyattaqillaha rabbahu wala yabqaz minhu shay'an kada ya rike komai an gane yana cewa ni ne wane wani kaza yana bi na miliyan biyu amma a shi a gida shi da lauyan sun je sun hada baki sai ya zo ya sa a miliyan 1.5 na 1,500 ya bi iska kenan kaga ko ka fadi ka mutu ka zo da takarda dawa kai baka iya rubutu ba sai ka je ka dauko ma rubuci kana fitowa ko a gaban algali idan aka duba kai kana da awa miliyan 2 amma abinda ka yi da su ka sa hannu a baka sani ba miliyan 1.5 kaga shi ya sa suka ci anan kafitin ne waliyattaqillaha rabbahu magana mafi gashi suka ce ba kafitin bane ai allazi alaihi alhaq din shi ake nufi ai inda a ce kafitin ne da aka ce masa wala yabkhaz minhu shay'an ai wala yazid kuma kada ya ka akwai wannan ihtimali akwai wannan ihtimalin shi tunda shi ai anan din shi marubuci ne kawai ba haƙƙi yake bi ba ba haƙƙi ake bin sa ba zai yi a ce masa wala yabkhaz minhu shay'an kadai ba tare da dalil ba amma allazi alaihi alhaq shi kullum ihtimalin da yake zuwa kokolon mu shi ne zai so yake ya rige bashin da ke kansa an gane baya bukatun ai ba zai yarda ya sake dawo a kansa bashi ba tunaninsa gaba daya kullum ne ya rige bashin tunda shi Qur'ani a nan yace wala yabkhaz minhu shay'an kenan allazi alaihi alhaq din ake nufi wannan shine qarinan da zai tabbatar da cewa allazi alaihi alhaq shi ake nufi wala yabkhaz minhu shay'an fa in kana allazi alaihi alhaq safihan aw da'ifan wanda ake bi haƙƙin shi wanda ya ciyo bashin in ya zanto safihan ya samu tabin hankali kokolonsa ba yadda za a yi bai kai na sauran ƴan uwansa ba ko kuma ba'in yana da deficiency ba zai iya yaye rubutu ba ko abin da aka rubuta bai zai gane ba to kaga anan lalle sai a ran Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aw la yastati'u an yumilla ko kuma ba zai iya mai yayin imla'in ba zai iya ba sabida abubuwa ne da ake yi lissafi ne da lissafai ne na kamfani da za a dauko wanda kalla an taji da mutumin da yake bai yi boko ba ya ce zai zo ya bi ma yayi waɗannan abubuwa duka ya faɗa a rubuta zai ba shi wahala kuma musamman yanzu da harka ayin ta bankuna da na kamfanoni da kake ganin nan da abubuwan da suka shafi insurance da sauransu lalle wani matsalolin wani takardar idan na kamfani da tsohon abubuwa na banki idan aka fito da shi aka ajiye ko na magada ne lauya kansa zai ce zai je ne ba expert din wannan abin an gane to ta yaya za a yi haka kawai alhaji ware ko malam ware kawai zai iya ya zo lokaci guda ɗayan wa'annan tarifitan takardun nan ya zai ce zai faɗe su duka daki-daki dole sai ya nemi wani expert din zai zama masa wakili da zai zo ya zauna a yi wannan tuhancin da shi shi ya sa aula ya safi wa an yumilla huwa shi in ba zai iya ba faliyum lil waliyyi to waliyinsa ya zo lauyansa ko wani waliyinsa ko wani masaninsa zai iya ya shigo nan ya zauna ga abin da yake nufi shi fa kaza da kaza da kaza wani lokaci rubuta agreement ma matsalar rubuta agreement sai a zo a yi masa wani tuwanci wanda yake da mai harshen damo a faɗa ma kai baka fahimci abin baka ci hankali ka sa hannu ka sa hannu to ba an biyo da kai ta wata duniya kenan ai to kaga wa'annan duk inda za a samu matsani shi matsanin shi ne zai gane ba yadda za a yi wasa da hankalinka in za a nemi a cuce ga lauya matsani ne wani lokaci ma wani da sun ga lauyan ma nufin cutar da kai din ma sai su boye ba za ma su gwada ba ba za ma su gwada ba a nan sai Allah ya ce wasu shidu shahidai ne ku nemi shaidu guda biyu min rijalikum a cikin mazajenku tunda aka ce min rijalikum waɗanda ba musulmai ba ba a nemansu su ba za cikin rijaluna an gane sun faɗi kenan ba wanda zai lissafa su a cikin wannan shaidu sannan kuma tunda aka ce min rijalikum to anan jumhur za ka ga maza kamar na Imam Malik da zuwan jimfo suna cewa bayi ba za su fada a ciki ba saboda laisu jalina. Amma za ka ga cewa akwai waɗanda su da suka zo suka ce wannan me yasa za ku fitar da su ku ce ba sa cikin ma dama su musulmai ne su ma min ne jalina ko da bayi ne za su fada a ciki. Shaida ba za su iya ba da wannan shaida ko su haka suka tafi. Amma Allah ya jaba in lam yakuna julaini dama aka ci shahidaini ne shaidu guda biyu da aka zo da shaidu biyun suka zanto ba su zanto mazaje ba to ya za a yi kaga an daga daga kawo shaida biyu tana zuwa to baka samu maza guda biyu ba to a nan fa sai su ba da shaida farajin namiji ɗaya da mata ne da mata biyu za su zo za su ta za su ba da shaida sai ya zanto mata biyu a madadin menene namiji ɗaya a hakan suke wanda kuma bisa wannan ka'idar ne yusikum Allahu fi auladikum lizakari mithlu hazzi al-unsayyi wannan bisa wannan ka'idar kenan har yanzu daga nan wanda su malaman fikihun za su sani a galibi bisa ga dokan shari'ar musulunci irin wannan matsala idan ya taso to ina idan mutum ya zo da namiji guda ɗaya ya kasa samun mata biyu da namiji ɗaya ko maza biyu ya zo da namiji guda in ya zo kenan ma'ayami ne shi kenan tare da rantsuwansa abinda ake cewa malamai suke cewa da shahida menene ma'ayaminil mudda'i za a haɗa kenan wannan shine akwai hadisi akan wannan zai yi akan tabbatar da haƙƙinka a kotun musulunci zai yi in ka kasa samun shaida zaka iya zuwa da shaidu biyu ka je da shaida guda ɗaya da rantsuwanka shaidan ka ɗaya ka sake ƙarfafa wannan shaidan ka da rantsuwanka sai a baka haƙƙinka kai gaba wannan shine amma in ban manta ba kuma za na Imam Abu Hanifa waɗanda ba su gamsu da ainihin shaida ɗaya da rantsuwa ba sai su suna ga a nan ɗin ma tunda a nan aka zo aka ce fa in lam yakuna julaini fa rajulun wa ma'atani to in ba samu wannan ba rajul ma ma'al yamin ma yaminil mudda'i shi ma ya halatta kenan to in hakan bai yi ba zai yi ka kawo mata biyu ka rantse kuma a kotu a baka haƙƙinka an gane abinda nake nufi tunda asali dama maza biyu ake nema in ba a samu maza biyu ba sai a samu mata biyu da namiji ɗaya mata biyun a madadin menene namiji ɗayan har yanzu shi kenan ka tabbatar da shaidanka in ba a samu hakan ba ka kawo namiji guda ɗaya sai ka sake yin hansu a baka haƙƙinka in hakan ba zai yi ba zai yi ka zo da mata biyu ka yi hansu waɗanda sun gamsu a mazaɓinsu zai yi a kawo namiji ɗaya da yamin sun gamsu mata biyu da yamin ɗin kuma waɗanda ba su yarda namiji ɗaya da rantsuwa ba ba su yarda mata biyu da rantsuwa ba har yanzu an gane ba abubuwan ba sai Allah ya ce mimman tardawna minash shuhada'i cikin waɗanda kun yarda da su cikin shaidu to kaga a nan ne ake bin adalatu shahid dole ne mai ba da shaida ya zanto adili kuma ibn asim a cikin tuhfatul luqman ya ce wal adlu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fi ghalibi as-sagha'ir wal adlu man yajtanibul kaba'ira in ana neman adali wanda ya nisanci kaba'ira wa yattaqi fi ghalibi as-sagha'ir ghalibi kuma kananan zunuban ma baya yi in ba ya bace ba a kama shi da kananan zunuban ma wannan shine sai ya ce mimman tarfauna minash shuhada'i wannan yarda da shaidan a ce an gamsu an karbi wannan shaida aiki ne na alkali sai dai kai in kana da wani fa'ad ba baka gamsu da wannan shaidan ba na rashin adalci shi ko wani majhuli kana da kai da lauyan ka zai ka fada a kotun cewa kaza ne ko baka gamsu da wannan shaidan ba saboda dalili kaza amma a ce wannan shaidan ya samu qualify ko mai sa wannan hakki ne na alkali shi zai tabbatar mimman tarzona minash shuhada amma duk hakan me yasa ne Allah ya ce anta zilla ihdahuma domin cikin mata biyun idan daya ta manta ba to zakiya ihdahuma al-ukhra daya ta tunadar da daya abinda yake nuna ma hankalin mata bai kai kamar na maza ba wannan nasu wannan mafhumin abinda yake tabbatarwa kenan to kuma duk wata kira da ake yi da wata da'awa da ake yi na a daidaita maza da mata wannan da'awa ce da ba ta da mamakami su kansu sun san cewa magana ce da baka ake yi magana ce da ba ta da hujja magana ce da ba ta da hujja in sun gamsu da cewa in sun gamsu tabbas haka ne ya mace da namiji babu wani bambanci a tunaninsu a hankalinsu a komai a halittarsu a ƙaifin jikinsu ɗaiɗai suke da sun hana wannan matar Clinton ta zama shugaban ƙasa a America me yasa suka take ta an fahimta gaskiyar magana shi yasa za ka ga duk wata cewa da ake yi na haƙƙin mata da ake yi na a daidaita tsakanin maza da mata wannan abin da hankali ba zai taɓa yarda da wannan ba kenan su faɗa min matar da take da juna biyu tana da ƴan biyu a cikinta da ke take nishi da ke take zama da ke take tashi kuma a za a ce wannan daidai take da kai kato da kake yawon ka a titi hankali ma ba zai gamsu da wannan ba hankali ba zai taɓa ɗaukawa ba kuma in ana maganan haƙƙin mata musulunci shine ya zama bawa mata haƙƙi kuma maganan doki mai baki wai shi ya ji guduwa da ake cewa wannan duk ba hakan bane kafin musuluncin ya zo ina ne a duniyan nan inda ake bawa mata haƙƙi babu shi hadisi ai azan yana nan cikin sahihul bukhari umar bin al-khattab yake cewa wallahi in kunna fil jahiliyya ma na'uddu lin-nisa'i amma hatta anzala Allahu fihinna ma anzala wa qasama lahunna ma qasama wallahi a jahiliya mu ba ma daukan mata komai sai da Allah ya saukar da alqur'ani aka soma ambatan mata man amila salihan min dhakarin aw unsa kaga la yasqa qaumun min qaumin asa an yakunu khayran wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran حتى الله فيهن ما انزل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منها او كثر نصيبا مفروضا غادو ما بقى باسو سيد القران يا ذاك سما با ما تا غادو تنجي هي ما تم ما كشوا اكي ببببن ne so akeyi wa idhal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat bunne so akeyi أَرَأَيْتَ مَنْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى جَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ هذا أجي تي أَمَّا أَنَّ دَ مُسْلِمِينَ يَأْتُوا أَكَ بَاسُ حَقِّهُ أَكَ بَاسُ كَوْمَي gadon ma da aka ce yusufu wallahu fi auladikum li zakari mithlu hadhihi al-asnam fa in kunna nisa'an da matan ma aka soma saboda haka ya kamata a fahimci irin wayannan abubuwan wasu mata kawai a nan Sokoto ko a Kazansu a nan birnin Maiduguri ko a Niger sun fito haƙƙin mata wasu maganganun nasu ma suna ma warware musulunci ba su ma sani ba sun ma jahilci musuluncin kamata ya zo a karanta da su su gane meye ne fahimtar musuluncin kafin su je su yi wannan fafutukar wala ya aba shuhada'u idza ma du'u shaidu idan aka kira su kada su kifin ji Allah tunda shaidan nan kalli mai bada shaida Allah yace wa aqimu shahadata lillah dan Allah ku zo ku bada wannan shaida yace wala ya ba shuhada idza ma du'u shaidu idan aka neme su kada su ci wala taktumu shahada kada ku boye shaida Allah yace wa man yaktumha fa innahu atimun qalbi duk wa'annan ana fa magana akan shaida 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 kuma dan Allah ake fa a bada wannan shaida amma me yake damun wasu musulmai da za su je har kotuna ko gaban lawanai da za su je su bada shaida wani ma an zuwa ma zai yi akan kayya dan 10,000 da za a baka me in ka je za ka fada wa bangijinka wala tatsamu an taktubuhu taghiran aw kabiran ila ajali kada ku kosa kada ku gaji wajen rubutun nan fa da ake fada muku yanzu ga ajalin ka kudin yana da yawa ko ba yi da yawa ku da ya rubuta wannan shine haƙƙi haƙƙi ne zalikum aqsatu inda Allah wannan shine mafi daidai shine mafi adalci a wajen Allah Allah baya zalunta kowa kuma bai yarda ka zalunci kowa ba kuma bai yarda wani ya zalunce ka ba shine la tazlimuna wa la tuzlamu kuma babban muhimmin abu kaidin karkai zalunci shine important shine abinda yake da muhimmanci shi yasa da Allah ya tashi yace la tazlimuna ya zo mana kai na ga zaluncin kafin wa la tuzlamuna wa aqwamu lishahada ya fi tabbatuwa da daidaituwa wajen shaida wa adna ya ce kusa Allah ta tabu wajen kada ku yi shakka abu ba a rubuce ba idan kuka yi to fa wani lokaci jangon zai tashi ana zuwa wani zai ce shi fa ba hakan ba ne tunda ba ku rubuta ba ya tsani 50,000 zai ce ma 30,000 ne 20,000 ko 10,000 zai sha iska amma Allah ya ce illa an takuna illa bi ma'ana lakin kenan illa an takuna tijaratan hadiratan wasu ma suna karanta illa an takuna tijaratun kenan wadanda suka karanta illa an takuna tijaratun ya zanto takuna anan ya zanto kana ce tamma kenan dan kana in ta zanto tamma kenan kawai fa'il take bukata ba maganan isim da khabar ake magana ba an gane ba wannan shi ne wazu tamamin ma bi in yaktafi haka ibn malik yace kana tama yakan takaita ne da fa'ilin sa kawai wannan shi ne illa an takuna tijaratan hadiratan in ya zanto mustazna munqati sai zanto lakin kenan sai dai in ya zanto ciniki ne na shan yanzu maganin yanzu shi ne hadiratan kenan nan yanzu yanzu to da yuna bainakum wace za ku kasuwanci ne da za ku gudanar nan take kulista fa kashi ku bada ku watse to wannan an kawo muku sauki ba maganan wani rubutu da sauransu an gane falaisa alaikum junahun alla taktubuha babu laifi ko da babu ku rubuta ba amma ko da shi din ma wa ashidu idza tabaytum in fa za ku yi ciniki ku yi rubutu zaka fayar da gidanka zaka fayar da filinka zaka fayar da motanka duk wani abu da yake da muhimmanci ku rubuta yana da amfani wala yudaa katibun wala shahid shi fa marubucin ba za cutar da shi ba shi shaidan ma ba za cutar da shi ba ko kuma marubucin kada ya cutar shaida ma kada ya zai cutar da wani tsakanin marubuci da shaida dukkanin su in sun zo kada su cutar da kowa lauya da shaidan da za a kawo gaban kotu kada su cutar da kowa su yi gaskiya aikin su dan Allah sake ko kuma shi shaidan da lauyan dukkanin su kada a cutar da su an gane ko ya zanto mabni ila lil fa'il ko mabni ila lil maf'ul irin wannan fi'ilin yakan dauki wannan yakan dauki wancan lil fa'il ko lil maf'ul duk zai dauka in ya zanto lil fa'il surin ne kada su yi zalunci in ya zanto lil maf'ul kada a zalunce su kenan an gane shi ya sa ko da shaidan ne in ya shiga a gaban alkali zai zo zai ba da shaida fi sabilillahi dan ku dan ba ku son gaskiya ya zo ya tabbatar da gaskiya gaskiya ta yi halin da shi kenan kuna zaginta ku zage shi ku buge shi a'a in za ku yi wannan kuma shari'ar musulunci ba za ta kyale ku ba siyasa ibn azim ya ce wa man jafal qadi ya fatta adibu aula wa zadi shahidin matlubu yace wa man jafal qadi ya fatta adibu aula duk wanda ya zo gaban kotu yayi wa alkali jafai a ladabtar da shi kar a kyale je ta bi lafiya aula yace wa zadi shahidin matlubu haka nan wanda yayi wa shaida ma jafai shi ma ya kamata a ladabtar da shi dan shaida ba shi ya kawo kansa ba an neme sa ne kuma dan yanzu ya tabbatar da gaskiya wa ashidu Allah ya taku kafa shaida ta bay'atum idan za ku yi ciniki a tsakaninku wala yudha katibun wala shahid wa in taf'alu in fa kun ce sai kun aikata haka fa innahu fusukum bikum wannan fasikanci ne gare ku wattaku Allah ku ji tsoron Allah wa yu'allimukum Allah Allah zai sanar da ku wallahu Allah alimun wanda yake da cikakken sani ne bi kulli shay'in da komai ba wani abin da za a ce Allah wai bai sani ba duk wajen rubutu da haƙƙin mutane da za ku ga ku shiga lungu ku fito ku yi dogon tuwanci ku kawo su tams da mutum ba zai gane ba don ku cutar da wani to Allah masani ne akan wannan abin da kuke yi an gane to wannan ana magana a gari da ana zaune amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo bayan wannan sauki a halin uzuri muna magana muna zaune misali a nan cikin birnin Maiduguri shine inda akwai hotuna masana marubuta wane ne can ba na lauyoyi a nan rubutu ba zai bamu wahala ba amma a halin tafiya a tsakiyar daji akwai uzuri da wani guzayin sa ba zai kare wasu a dajin zai ciwo ba shi ya ce yan mun shigo birni zan biya wallahi ba ni da guzayi ba haka yakan faru an sani wani ma za ka ci kayan sa a halin tafiya ba bai sani ba washe gari sai ya tashi kafa babu babu an sace shi to dole ne za ka ga cewa za ka zo za ka samu wasu ka ce to fa ina buƙatar bashi a halin tafiya shine anan Allah ya ta wa in kuntum ala safarin in kun zanto kuna halin bulaguwa kuna kan tafiya walam tajidu katiban sannan kuma ba ku samu marubuci ba farihanun maqbuda sai ya zanto ku bada anan jingina a hannu shi da maqbuda kashi dauki jingina ka bada wallahi to gashi nan ba ni bashin 50,000 ai kai ka san wannan waya ta kai 60,000 ba eh to ga jingina na baka waya ta ba ni 50,000 in Allah ya kai mu Maiduguri zan biya ka sai in kai ji waya ta shikenan an gane kalli ba addinin musulunci ba abinda ya bari irin waya na hukunce hukunce duka akwai su shine farihanul maqruba amma fa in amina ba'dukum ba'dan in sashin ku suka amintu da sashi domin ta yi wannan abin da ake mutanen da za su zo su ciwo bashin nau'i-nau'i ne akwai wanda dama kai ganga baka ma san halinsa ba kawai yau ne kaga ka sama ya fado ba yana neman kuɗi to kaga wanda za a yi gashi to ka kawo jingina yin aji amma akwai wanda dama kun sha yin mu'amala ko kun sha yin kasuwanci a akwai dangantaka na abokantaka ko kuna waje ɗaya ko wani makocinka ko wani dan uwanka dalilai da dama zai sa zaka ga zaka amince da mutum wanda wani gasan ko ka mutu zai kawo wannan hakkin bai ba zai cinye zauna ba an gane to a irin wa'annan sai Allah ya gida bali yu'addil ladhi tumina amanata wanda aka daura masa amanan na aka amince da shi to shi ma ya ji tsoron Allah ya mayar da wannan amanan an gane shi ma waliyattaqillaha rabbahu shi ma ya ji tsoron ubangijinsa tunda an amince da shi kaga galibi idan aka amince da mutum shikenan tunda an amince ba rubuta ba sai daga baya ta ya fito da wani halin da ba sani ba tunda ya san ba rubuta ba ya san ba shaida to wannan shi ma aka ce to ya ji tsoron Allah ya dawo da haƙƙin mutane hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hadisin Abu Huraira a cikin banu Isra'il wani mutum sai ya ji ya samu wani ya karbi bashin 1,000 dinar zinari dubu bashi cash aka baka aka rubuta ajali lokacin da zai maido da wannan kudin da aka rubuta shi wanda ya bada bashin yace kaje ka zo da shedo fatini bi shuhada kaje ka kawo min shedo sai yace ka fa billahi shahidan Allah ne shaida na Allah kuma ya isa ya zanto shaida yace fatini bil kafil kaje ka kawo min da garantin ka ya sa hannu yace ka fa billahi kafila Allah ya isa ya zanto kafil ya zanto garantin ka yace haka ne ya lissafa ya waka yace je ka in lokaci ya ka domin da zuciya ta ya ji ya dabi lokacin da ya kamata ya mayar da wannan kudin yayi ya tashi ya zo zai hau jirgi garin da yake da inda ya ciyo bashin akwai teku ko kogi sai an hau jirgi tukun ake zuwa yana zuwa kuma ba jirgi ya tsaya ana ta jiran jirgi har ya ga dai ya bada lokaci ya samu tabbacin tafiyar nan fa ba za ta yi ba sai ya ji ya nemi itace ya huda cikin wannan itacen nan ya rubuta wasiƙa ni ne wane kaza da na ciyo bashin da rana kaza da ma nace ma kafa billahi shahidan wa kafa billahi kafilan na faɗa ma zan mai da ma wannan kuɗi Allah ya sani ina so in dawo ma da kuɗin ka amma da na zo gashi babu jirgi ya rubuta wasiƙan da dinari wannan dubun ya sa cikin itacen ya mai da wannan wajen ya sake mai da shi itacen gungumen itacen ya dauki wannan gungumen itace ya Allah ka san wannan ga alkawarin da muka yi da kai nace masa kafa billahi shahidan kafa billahi kafilan ya Allah ka isar masa da hakkin sa ya jefa gungumen itacen nan cikin teku mutumin nan ya ga lokaci ya zo ba cikin teku yana tajiya wannan mutumin in ya ga jirgi ya zo ta kudin sa ya zo shi ba bukata ta taso yana tajiya mutumin nan bai zo ba ya tafi bari ko ba gida kawai sai ya hange gungumen itace a cikin ruwa yana tambal tambal yana ya ce bari ko wannan itacen a kai gida a dan fasa a zo a yi tuwo da shi yana jiran wannan itacen ya dauka ya je ya ba mata ya ce a fasa a dafa abinci da shi ana fasa haka ce baban wane ga abin da muka samu a ciki yana fitarwa ga dukiyarsa dinari dubu ga kuma wasiƙan wannan mutumin inna wa kafa billahi shahidan wa kafa billahi kafila kenan lokaci yana yi wannan mutumin kamar bai sani ba ya zake lissafa wannan dinari dubu nan ya zace maran kaza ita sai babu wani sakon da ka aika min ne yake eh wannan lokacin da na fito ai gashi 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 abin da muka yi amma ga abin da na yace to sakon ka yayi so gare ni kenan kaga wannan shine فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه الله يقول ولا تكتموا الشهاده kada ku boye shaida ومن يكتمها duk wanda zai boye shaida فانه تبت تزن شي لمين با حاسم قلبه wannan mutumin ba mai zunubi ne zuciyar ba ya zanto in ma muka ce azim in ya zanto khaba ne ma qalbuhu zai zanto shi ma fa'il ne na wannan asim din kenan an gade wallahu bima ta'maluna alim Allah alimin masani ne ga bima ta'maluna abinda kuke aiwatarwa dama a cikin wadannan ayoyi Allah subhanahu wataala ya amince mutumin da yake da'if ko safi ko wanda ba zai iya yayi imlayi ba waliyin sa yazo ya rubuta ma sannan yaji a samu maguci yazo ya rubuta a nan sai muka ce to lalle a nan zuwa ga abin da kuke ga a duniyar musulmai ko ina muna da lauyoyi da musulman mu suna amfani da waɗannan lauyoyi kuma za ka ga mutane sun fiye tambaya kullum suna sha mana tambaya akan me wannan aikin wannan abu shine muka ce to za mu yi bayani a yau amma na ga bayanin ayoyin da na biyo sai na ga cewa fa in muka ce za mu haɗa waɗannan bayanai guda biyu za mu yi kusan kwana uku ayoyin nan fa ma'anoninta ba za su fito ba shi ya sa sai na tsaya na ce in ga dai ma'anonin ayoyin idan suka fita daidai gobe insha Allah idan muka zo zan za alkawarin da muka ɗauka za mu cika malam karanta mana waɗannan ayoyi har zuwa ƙarshen wannan suwar su ji kafin mu tashi
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله Thank you.